da na faɗa sai ki faɗa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahu akbar. Kamar sai shi ta tare da abin da kamar to zaki zabu suna da wannan suna ki kira ki na ni dilezi yanzu wannan suna ki so suna da musulmi ki kira da shawon suna ne eh na musulmi ba ka ta wannan suna ki so Aisha Maryam Khadija Zainab za suna dai Zainab to masha Allah to ta zabu Zainab to Allah ya barka sai ki yayi dukoki da ruwa ne za su nan da ke da abin da ya kamata inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فتقوى الله هي النجاح والفلاح والاستفادة بأمري الدنيا والآخرة يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما للحقيقة kamar da muka yi bayani a hudubar da ta gabata wajibi ne ga dukkanin mu'mini ya san cewa ya zo duniya ne domin tsirani wal akhiratu khairun wa abqa gidan lahira shi ne madawwami rayuwar duniya takaitacciya ce mun dauko wasu bayanai da wasu al'amura da mutum ya kamata ya rike domin ya ribata wannan rayuwa ta duniya mun ci abu na farko yawaita ambaton Allah lalle ambaton Allah yana ɗaya daga cikin abin da ke nauye mizanin mu'mini ya kuma ƙara masa kusanci da Allah na biyu muka ce kai tanadi da wani aiki da zai kasance ko bayan rasuwarka ladan zai dinga gudana zuwa gare ka mun ji hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana wasu abubuwa guda bakwai wa'inda ladansu yake gudana izuwa ga mumini ko bayan mutuwarsa. Na ɗaya, wanda ya koyar da wani ilimi musamman ilimin addini wanda ake amfani da shi. Na biyu, wanda ya jawo ta korama mutane suke amfanuwa da wannan ruwa na korama. Abu na uku, wanda ya aka wata rijiya wacce mutane suke amfana wannan rijiya ko bayan mutuwarsa ladan yana kasancewa gare shi. Na hudu, wanda ya dasa dabino ko bishiyar mangoro ko wata bishiya wacce take amfani ga al'umma. Abu na ainihin hudu kenan. Ko na biyar, wanda ya gina masallaci ɗakin Allah wanda ba abin da ake sibo ta Allah. Abu na shida, wanda ya gadar da wani alkur'ani shi ne ya samar da wannan alkur'ani kuma aka ci gaba da buɗe wannan alkur'ani ana karantawa shi ma fa ladan yana gudana izuwa gare shi. Abu na shida shi ne wanda ya bar ɗa na gari wanda zai dinga nema masa gafara bayan mutuwarsa. A nan ne ya kamata dukkanin iyaye musamman iyaye maza su yi ƙoƙarin samar da kyakkyawar alaƙa ga 'ya'yansu. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake na riba a rayuwar duniya. Lalle hakika ƴaƴa da ka sani kanzu la yafna, ma'ana wata taska ce da ba ta ƙarewa, wata falala ce da ni'ima da Allah ya ma. to ka dinga jan ƴaƴanka a jiki tun suna ƙarara har su girma, wannan yakan sa ba yanda za a yi su manta da kai. A majiya lokaci a ƙasar Hausa muna yawan bar wa mata al'amuran ƴaƴanmu, da yawa sai ga mutane sun bar ƴaƴansu ga mata, shi ya sa ma za ga ƴaƴan a mafiya yawan lokaci sun fi goyon iyayensu mata, saboda kodayaushe suna kusanci da su. To ko da dai kana fita zuwa wajen aiki ko kana fitowa zuwa neman abincinka, to ka sani cewa ka samu wata alaƙa da ƴaƴanka kullum ma sai sun jira suna tsammani cewa ga abbansu nan zai dawo. Wanda wannan yana daga cikin abin da yakan sa wannan yanayi ɗan ko ya girma ya dinga tunawa da wannan mahaifinsa. Ka samu da wannan alaƙa. Irin wannan alaƙa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samar tsakaninsa da Nana Fatima radiyallahu ta'ala anha. Shi ya sa ko wuce biya zai manzara sallallahu alaihi wasallam sai ya ji sun yi sallama da Nana Fatima. Haka nan in ya je ya dawo daga tafiya ko yaƙi yana zuwa masallaci ya yi sallah haka a biyu, sannan ya nemi Nana Fatima. Ita ma haka shi ya sa suka samu wannan shaƙuwa. Wannan ne da ya sa dalilin da tun tana yarinya ta kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda sun samu shaƙuwa lokacin da sanadidu Quraysh, wayannan gingime-gingimen kafirai na Quraishawa, suka ɗauko mahaifar rakumi suka ɗora a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake sallah don wulaƙanci. A lokacin Nana Fatima, saboda akwai wannan alaƙa, ta ji wannan, ta yi fili ɗin wannan abin a ranta, shi ya sa ma ta zaburu ta kalubalanci wayannan mutane ba ta jiba su caye su ba, domin ta je ta kawar wa da mahaifinta wannan damuwa. To irin wannan alaƙa ake so mu kulla da ƴaƴanmu tun suna ƙanana. Shi ya sa idan suka taso, to za ka ga cewa duk abin da za su yi suna neman wa iyayensu gafara, Allah ta dace da mu. Abu na uku shi ne ka yawaita dukkan wani aiki na gari bayan zikiri. To wannan kuma an zo wajen fatisin a aikace. Shin wannan aikin kiyamun lili ne za ka yi tsayawa kai karata? Shin wannan aikin kafa ka za ka taka ka tafi waje na alkai? Shin jikinka ne zai ainihi? Shin wani duk dai wani al'amalin sale aiki na gari wanda zai iya kasancewa a bakinka ko a aikace? Ma'ana duk wani abu da ka sani na alkai ɗan uwana ka dinga yawan yin sa. Sai dai in baka samu damar yin haka ba, to in kana so ka zauna lafiya can din ka yi kyau. Fala ta takarrab fa kuffa sharraka anina. To kada kai ka fito da mutane. In har ka kasa yi wa Allah aiki na gari, ba ka iya yin azumin litinin da alamus, ba ka iya yin azumin nafila, ba ka iya yin dukkan wani aiki na alkhairi, ba ka da kuɗin da za ka je kai ko wani ko kai aiki na hajji, ba ka da yanda za ka yi. To in kana so shi ma ka cike wannan gurbin, to kada harshenka ko hannunka ya cutar da ɗan uwanka musulmi, ba ma musulmi ba, dukkanin al'umma gaba ɗaya. In dai ka zauna haka, to in Allah ya biya, wannan ma wani mataki ne wanda zai sa ka sami lada a wajen Allah, kuma in Allah da ana sa rai can za ta yi kyau. Shi yasa aka rawaito ɗaya daga cikin manyan tabi'ai, manyan malamai na addinin musulunci, al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, yace wa nafsuka in lam tashghala bil haqqi, yace ita ranka da ka sani, in baka shagalantar da ranka da tafarkin gaskiya ba, tafarkin Allah, in baka zama kana aikin Allah ba, wa illa shagalatka bil batili, to ita ku za ta shagalantar da kai da aikin badili. In baka sallah, to ina hakika za ta sa ka je kai wani abin da ba sallah ba. Shi ne Bahaushe yake cewa in baka yi sharar masallaci ba, za ka yi sharar kasuwa. To haka wannan ka'ida take, wannan shi ne daidai da maganar Imamu Shafi'i. Isa wani mawaƙi yake cewa tazawwadun min at-taqwa fa innaka la tadri idha janna layluka hal tu'ishu ila al-fajr, yace kai guduri na tsoron Allah. Wata ruwaya kuma ka ce tazawwadun min ad-dunya, kai guduri na aikin alkhairi a wannan rayuwar duniya. Malam ka daina sakewa al'amuran duniya su dinga shagalantar da kai ga bautar Allah, su dinga shagalantar da kai da sauki nauye-nauyen Allah. Ka yi guduri a wannan duniya domin kai baka sani ba ila janna alayka al-layl idan dare karfe 10 dare kai 11 sai 2 karfe 3 karfe 4 din wannan dare fa inna kala tadri hal tu'ishu ila al-fajr shin zaka rayu zuwa gaba dole mutane muka kwanta da zuwa kafe daga sai shikenan an gudu sallah zuwa kafe Allah ya musu rufa cikin dare dole mutane da suke kwanan kinsu wanda wannan yana nuna cewa lalle hakika dan adam a wannan rayuwa ba shi da garanti shine wanda yake cewa to baka yi guzuri duk abin da zaka yi a ranarka kai kokari ka bi Allah ka daina nutsuwa cikin saban Allah baka san a yanayin da mutuwa zaka zo maka ba sai ce kada ka yi rayuwa lafiya ka karau ka ji an ce ma baka da hawan jini baka da ciwon sukari baka da ciwon koda baka da ciwon hanta baka da HIV baka da TB baka da wasu cututtuka waɗanda su ne barazana ga rayuwar ɗan adam sai ke kawo wani abu mai muhimmanci yace fa kanni salimi ma ta min ghairi illatin nawa ne mai lafiya lau ana zaune da shi lafiya lau ko ciwon kai babu ya zo ya mutu ba tare da rashin lafiya ba wannan shine sabon da yawa za ka samu ɗan adam in dai lokacin mutuwa ya yi ta ba yadda mutuwa ba ta ba wuce sai ce wa kanni sakini a ce hina min al-dahr lawan yi mara lafiya ya dauki tsawon lokaci ya yi mutuwa har ma ka gan shi a kwanta a daya har ma ka ji an yi masa lakabi da tsoho mai ran karfe ya yi mutuwa lawan ne wanda ya sha wahala ya kwanta rashin lafiya ana tunani zai mutu ko bai kai mutuwa to wani ya zama cewa wai ba wai lafiya ka ita ce take yi cewa za ka yi kwarai ba haka nan ba wai cutar ka ita take yi cewa wai za ka mutu ba da yawa al'amuran mutuwa suna da ban mamaki yake cewa wa kannin fatan yumsi wa yusbihu lahiya nuri za ka wai gari matashi dan bana bakwai dan shekara 18 dan shekara 20 wanda sallan ma sai ya ga dama yake yana gani ba zai fara ba sai ya kai shekara 60 ko 70 yumti wa yusbihu lahiya ya wayi gari ne mutu yana sarburiya yana wasa yana kada kada da rayuwa yana asu banza yana kwaikwayon arun amirka zai wayi gari cikin kocin lafiya da ya mutu amma ne wa kad nusijat min akfanihi fa huwa lahiya nan ba shi duk abin da yake likabarinsa Allah ya rubuta karfe 5 da wani abu za a sa masa likabari amma da shafi ya kai shi ya je mini stadium ko alƙari ma bai ba yayi kaza yana cikin shururiya amma sai daga Allah ya sauka masa da ajali ko har da ta kawo shi ya buga mutane yanzu nan da mutum zuciya ta samu wani abu ta buga shi kenan sai mutum ya tsaya ko kuma a lafiyar sa roma ko wani accident ko wani abu lori wata da suka dinga zuwa kaga picnic su dawo kuma su yi hatsari a kan motar su mutu a yi jari irin waɗannan abubuwa akwai ayoyi da yawa ma akwai mutanen da na sani mutu ta ba mu mamaki da ban tausayi uban ya gama shirya shi ya tsara shi ya tafi can ƙasan waje ya dawo mana ya zo shi ne ɗan sarfari ya gama shirya masa komai yana towa a rawar tsirin nan na wajen baban gwari ya tso daga iya fata gama nai fito a kusa malam daga ita da ya dawo lokaci a nan suka yi hatsari su wajen uku suka mutu to duk irin wani ne yusri lafiya babu wani tunanin wani abu kisa ka'ida ana so a matsayin ka na matashi ko a matsayin ka na ma ba matashi ba kullum ka zai da kaddarawa kanka cewa ba in kai ya mutu da lallai sai ba ka dinga yin shiri amma yau abin zai baka mamaki yan siyasa mu da bayan ci imani ya kawo da zuci suka da sai ya kawo kawo 2027 ta duk ha kawo in yana ma duk za ka ga 2027 kowa ya ce 2027 ai so kamar sun yi da Allah bayan kuma akwai ayoyi da Allah yake nuna wa daga lokaci zuwa lokaci dan majalisa yana kan majalisarsa gwamna yana kan gwamnansa shugaban kasa yana kan shugaban kasa kuma Allah ya dauke shi bayan lalai to wannan ka'ida ce in kana so ka zauna lafiya ka dinga tuna mutuwa yace wa kannin arufin zayyanu halu zawjiha kai da ma wani labarin ne wani an shirya amarya an gama bikinta an yi duk abubuwan da za a yi na biki an shirya ta an kai ta wurin mijinta wakad mutigat aka fana fil gibiyo ila fil ita ma a ce fil kabarin yana na rage ne dan lokaci kadan ne ita ma tsaro akai irin wannan abubuwa shi yasa lalle hakika mutulunci sai ya zo mana da wasu wurare guda hudu a nan ne mutum yake cizon yasa duk wannan abin da aka yi ma kuma kai ba wayannan abubuwan da muka faɗa guda uku da kuma kokarin amfani da lokacinka an ba kai ba to ga wuri cizon yasa da Allah ya gaya mana Allah ka sa karshen mai kyau ya ku bayan Allah ina roƙonku da ku nemi gafara Allah lalle hakika Allah mai gafara ne Allah ka gafarta mana dukkan yabo da godiya sun tabbata da Allah tsira da aminci su tabbata bisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan gurare guda hudu ya ba ya ku bayan Allah masu girma shine akwai wurin da dukkan mai rai za a zo a dauki ranka kuma zai ga mala'ikan mutuwa a dai wannan lokacin da dan adam ya zo yana kakari zai mutu zai ga mala'ikan mutuwa ya zo daukar ransa a nan ne ma akwai mutane a kusa da shi za su ga idansa ya kade za a ji yana wata irin cikuwa za a ga gaba da yayin an tsinke communications tsakaninsa da mutanen da suke kusa da shi shine sa'atin litida kenan lokacin da mutum yake sharafa zai mutu Allah ya sa karshen mai kyau a daidai wani lokaci zai ce dan Allah ka dakata mun dan lokaci kalan saboda ya zo mutuwa gaggabi abin da yake yi masa ka kare da zan zo ne amfani da lokaci na da na bata shi ne Allah yake gaya mana a cikin suratul mu'minun Allah ya ce ta ila ja ahaduhum al-maut har lokacin da mutuwa ta zo wa dayan su qala rabbil ji'un sai ya Allah adadawun ka fa adawuni rayuwar duniya لعلي أعمل صالحا فيما تركت دون أيك تأيكي نجلي أبطى أبوين نبري وما زوك يسري شيء في أيكي نار كي يروى فلوك تنسي يا الله جاوهم بعد رب الزوك يدا إلا في أسري شيء كي بل الله رسي الله جاوه لي دان الله كو أذني رانا ديني كو ركا ديني كو تزبيه دريني ألوك تنسي إرجعون Allah ya kalla a hirki wani kai ina ha kalli wani huwa qa'ilu ai to wannan kalma ce da yake farata wa min wara'ihim yace a gaban su bayan wannan mataki na mutuwa barzakhun akwai rayuwa ta barzakhu ila yawmi yub'athun fi ne har ki zuwa ranar tashin alkiyama an ce rayuwar barzakhu ba akwai rayuwa ta kabari ita kafin alkiyama ake yin ta da mutum ya rasu to shi kenan yana zama ne shi in ba ku zai je zai je wutar ba in aljanna zai je zai je aljanna ba amma idan ya kebe da aikin sa zai samu rayuwa cikin jin daɗi kabarin nasa zai yalwa da ni'ima in kuma ya kasance cewa ya aikata sharri to Allah zai sa kabari ya matse shi kasa ta fi naman jikin sa Allah ya aiko masa da nau'ika na azaba Allah ka tare da mu Allahumma inna innahu yudina zalil kabari wuri na biyu shi kuma a cikin kabari ne bayan da ya tsallake wancan mataki ya gani gaske ne dai ga tana a cikin kabari kamar yadda ya zo a cikin kitabun zuhuri na Abdullahi bin al-Mubarak hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu yace manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ta wani kabari da aka yi binne gawar sabon kabari ne sai yake cewa yana nuni izuwa wannan kabari sai ce raka'a tani khafifa tani yace kun ga rakokin nan guda biyu mimma tahquruna wato kuke ganin ta kamar ma ba koyi wace kuna ganin ta a banza ba ku a daukar da muhimmanci sai da ke cewa ne yazidu ma hadha fi amalihi wanda wannan da yake cikin kabari ya kara lafiya biyu a cikin aikin sa a abu da yake yi baki ya ta duniya ku ya fi soyuwa a gare shi akan ya zo nan a duniya kuma gaba da abin da yake ciki wanda yana fatan ina ma ya dawo duniya ya yi sallah raka'a bi katal domin ya samu abin da ya samu ya riga abin da ya gare shi sa dan uwana lokaci bai wuce ba har yau kana da damar biyayya ga Allah har yau kana da damar katuwa ga Allah Allah ne karba tuba ne din wuri ne uku shi kuma ranar alkiyama ne lokacin da bawa zai ga yaji abinda ake masa alkawari a duniya wanda Allah ya suranta mana wannan yanayi a cikin suratul sajada Allah ce walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim lalle hakika ya kai wanda ake magana da kai a lokacin da zaka ga cewa mujrimai a wannan rana nakisu ru'usihim inda rabbihim sun koyi da kan tsoron ubangijin su suna cewa rabbana absarna wa sami'na suna cewa Allah mun gani mun ji duk abin da yake faɗa wannan a duniya ce gaskiya ne farji'na na'aman saliha sai su ce ya Allah a dawo mu ma mu ma'aikata yake na gari inna muqinuna mu masu yake ne ne to ga nan ma lokaci ya kure wani na hulu shi ne lokacin da shaki ta faɗi mara arziki zai shiga wutar jihar na wayya zubillah a lokacin zai ta cizon ya sa laucewar lokaci Allah yana cewa wa hum yastariquna fiha zaka ji suna ihu suna kwarmato a cikinta suna rabbana akrimna na'mal salihan ya ubangiji fitar da mu za mu aikata aiki na gari ghayra alladhi kunna na'mal wanda ba shi nake aikatawa ba sai Allah sai ya ce ne anan Allah yake mutane goni da shekaru irin mu irin lahira ta wannan suka aka kai shekara 20 zuwa gaba malakana mutun ya wuce 40 ya ta wuce shekara 50 60 Allah sai ya ma gori ranar kiyama wannan shekara Allah zai ce ne awalam nu'ammirukum ma yatazakkaru fi man tazakkara shin ba mun ba ku tsawai ba ba fa kana dan shekara 2 ka mutu ba wani yana jariri ya mutu ba kana dan shekara 7 ka mutu ba kana dan shekara 18 ka mutu wasu daga cikin abokanka wanda kuka tsawai suka mutu ba a'a mun ba ka kai shekara 40 years 50 years 70 years ba mun ba ka ba me yasa baka yi wa'azi a wannan shekarun ba ka ba Allah subhanahu wa ta'ala waja'akum an-nadhir kuma ne karkadi ya zo muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku alqur'ani ya zo gare ku fa zuku Allah sai ya zo ku dantsani azaba famal zalimin min nasir az-zalimin da suka zalunci kansu ba su da mataimaki da haka lokacin sai su nadama lokacin da nadama ba ta da amfani lalle hakika sakon wannan huduba shine kai amfani da lokacinka wajen bin Allah wallahi duniya gida ne ta kaitacce duniya ga dan Najeriya ma ba ta da dadi kuma za ka ba Allah kuma ma ka zo ka dinga bin Allah a Najeriya wallahi ba an ta fata mari a Najeriya ke da ka kunna radio ka duba jarida ka duba social media in kana da imani ranka ya taba ke kenan an ta fata mari kenan kuma an duka ma farka ba sawa'un kana da kudi sawa'un ba ka da kudi sawa'un kana da ilimi sawa'un ba ka da ilimi sawa'un kana da mukami sawa'un ba ka da mukami in dai a wannan kasar ta mu sai to ka ta ganin bacin rai safanin wata kasashen da ka tsiga tsiga ba to hakika gwanda ma ka tsaya ka ba Allah dai ya mutane in bai wasa ba zai musu 2-0 a azan Allah ne 2-0 shine mutum a duniyar bai ji dadi ba bai more ba wahala yake sha yana cikin gariri na rashin kwanciyar hankali na talauci da jahilci amma bai bi Allah ba kuma bai ɗauko hanyar da zai wa kansa magani ba to ka gane yana cikin musiba da bala'i kuma an je lahira ba wani rabo zai samu ba isa wajibi ne ka tsaya ka bi Allah a kullum ka duba ga cewa awa nawa ka ba wa Allah awa nawa ka ba wa kanka a duk sati ka dinga kanka hisabi a shekara ka dinga kanka hisabi in dai ka tsaya a wannan insha Allah za ka samu rabo kuma ka rike waɗannan abubuwa ko ana hama za hama da kada ka rabu da azkar na safi da na yamma akwai fololi da yawa anan ake tara lada kada ka rabu da karatun alqur'ani da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da istighfari in Allah ya sa kana da ƙyar falala Allah ya baka dan abun hannunka kada ka zo cin yedu ko yaya ka dinga yi wa Allah aiki ka dinga taimako ka dinga sadaka musamman ga mutanen da suke yan uwanka da wanda kake mu'amala da su kada ka bari cewa abun duniya zama cewa shine a idanka dan adam ma yamlau ainihi ibn azamatin natura ba abin da yake cika idan dan adam sai turba sai yi ta kaba da za a maka duniyar nan gaba da duk abin da kake nema kana samu sai ka duba gudadi a wannan abu shi sa wani malami yace dadi abin da ake ce wa dadi shine kafin ka samu abu shine dadi ko wanda sai kafin ka aure ka samu dadi amma lokacin da ka auro ka zama tana tantance kikon ka to za ka kuma kawai wata kake hali amma lokacin da kake neman ta baka same ta ba kana neman ta to wannan shine dadi lokacin da kake ba ka da kuɗi taraka dubu goma ke nema wahala lokacin da ka samu miliyan ɗaya to lokacin kuma za ka koma mugun wahala ma sai ka ga cewa yadda kake wahalar da kanka ya fi akan wannan shi sa ko ne kuɗi ka gani ka ɗauki wanda ya fi kowa kuɗi a Najeriya ko Afirka ƙaramin manajan sa wanda an ka kalli matakin ka zai kai manaja matakin ka da shi akwai wani mutum a kirin ya zai fi jin daɗi shi wannan ba shi da lokaci duk inda zai tafi gaba sai saboda dukiyar ta kumbura to tunanin sa dukiya ne yau yana iya kwas gobe ya tafi can daga nan ya mutu ya tafi mitin ya je can ya je can ba shi da lokacin da zai ba iyali da mai zauna ba shi da lokacin da zai ba wa Allah ba shi da lokacin da zai yi ziyara ba shi da saboda kudin sun sa shi ya zama ka amma me ta kai san kudi za ka samu yana da lokaci shi ma an kawo na iyalan ka ko sun bi da zai da duk wani mutum da yake da samu ko wai da sauransa in ka sai abu na ara ka sa a gida to iyalin ka sun fi mora a kanka in ka yi ka sa iyalan ka sun fi mora in kayan kallo ka sa iyalan ka sun fi mora an wani su kayan sanyi ka sa da kayan lemu da iyalan ka zo su ne suna kwanta kawai a wuce ba abin sai ko sai ka fita rana kai su kwakwaro mai ta abin nan to wannan sabon yaro ta duk wannan gudun mayar wa fi zalika falita na fasul mutanafisu wannan abin da Allah ya alƙawarta na aljanna anan ne ake roƙo anan ne ake tsere ba a neman duniya ba duk abin da za a yi kai kokari ka samu wannan duniya duk abin da za ka samu wallahi hankalinka ba zai kwanta ba shi sa in ba Allah ya ce wannan abu ba shi sai an dina yara shi ne Allah ya ce wannan za a nama fi sudure min ghilli ala sururin ikwanin mutasabida in ba sai wani abu ne a zuciya kawai psychologically wallahi duk abin da aka samu ba ka ji daɗi ba ka samu kwanciyar hankali ba shi dan adam haka Allah ya gina shi da haran bi da sha'awar kaza da at-tumuhat to duk abin da aka samu ba kwanciyar hankali ba guda amma an kana zuwa aljanna an aka cire wato ɗan ni'ima kaɗan sai ka ji ta gausar da kai Allah ubangiji ya sani kyakkyawan ƙarshe Allah ubangiji ka kare mu daga azabar kabari Allah ubangiji ka tsayar da gadigan mu akan saradi Allah ubangiji ka amsa mana tambayoyi mu ka sauƙaƙa mana ka sa aljanna mu koma mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله